Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Rayuwa bata gudana kamar yadda ya kamata, fashe sai mutun ya wadatu da bukatunsa na yau da kullun, waɗanda suka hada da abinci, muhalli, lafiya, sutura da dai sauransu. Sai dai kuma a tun bayan kullun corona ake fama da tabarbarewar tattalin arzikin duniya. A Najeriya kuwa, inda aka yi nadin sabon gwamnati a watan Mayu na wannan shekara ta 2023, lokacin da sabon shugaban kasar ya ayyana ya janye tallafin man fetur da aka dade ana kokarin daukan wannan mataki, ya dade ta'azzara matsin rayuwar da al'ummar kasar take fama da shi, kuma kasancewar mata ne suka fi jin radadin duk wata matsala a rayuwa. Wannan ita ce akalar shirin ciwon yamace a yau. Domin tattauna wannan maudu'i kuwa, mun karɓi bakoncin Aisha Dallami Ibrahim, ɗaliba kuma ƴar kasuwa, sai kuma malama Fatima Muhammad Bature, matashiyar ƴar siyasa kuma ƴar kasuwa. Ta sai a biyo mu domin sauraron yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon yamace na wannan makon. Malama Fatima, Najeriya ma wahalar da ake ciki tun da aka janye tallafin man fetur ya ninka, yadda ake ta kokawa da irin matsalar da ake ciki a kasar. Da farko zan so ki dan yi mana ƙarin haske irin halin da mutane suke fama da shi a inda kike.
Kamar yadda suka faɗa tun da lokacin da aka yi corona, tattalin arzikin duniya ba wai na Afirka ba gaba ɗaya ya samu tangarɗa, wanda har yanzu ba a dawo da shi kamar yadda yake da ba. Kuma aka ɗauko a duniya ma yankin Afirka mun fi shan wahala gaskiya, wanda in kika duba ma yi haƙuri zan ɗan miki bayani ne kaɗan bisa da shi maganar Najeriya. In muka ɗauka muka duba cewa ko a duniya gaba ɗaya, yankin Afirka musamman Afirka ta Arewa sun fi kowane yanki shan wahala a Afirka ma, saboda yanayin da muke to kuma ce wannan abin corona ya ƙara zuwa sun izo ya ƙara dagula komai. Aka ci gaba da shan wahala saboda in aka duba a duniya za a iya cewa Afirka ta Arewa ita ce yanki na farko da suka fi shan wahala a duniya. An zo yanzu an cire tallafin man fetur, abu kuma ya zo mutane suna ta shan wahala da gaskiya ne ana shan wahala. Ni ce da ce mun gani kuma muna kan gani, saboda akwai mutanen da a yanzu za su iya sati ɗaya ba su ɗora tukunya a cikin gidansu in dafa abinci ba, sai dai a sha gari ko kuma a ɗanyi ɗan dabaru wanda ba sai an kunna wuta ba. Amma ni ɓangare na ina ganin janye tallafin man fetur da aka yi abu ne mai kyau, saboda duba da ƙasashen da aka ci gaba ba su wani ba da wani subsidy wai na tallafin man fetur ko tallafin wani waye, saboda idan mutum wannan kudaden da ake sawa a wannan subsidy din zai da mana cewa za a dauko shi kuma a yi wa talakawa aiki a sa shi ta bangaren lafiya ko ta bangaren ilimi ko kuma ta bangaren aiki, wannan abu ne mai kyau. Saboda tallafin man fetur din nan dama an kaɗaya ka duba wasu wuraren mutane su amfana daga shi su suke benefiting.
Malama Aisha, me zaki dora?
Gaskiya ne kamar yadda kowa ya sani ana cikin ana fuskantar matsaloli daban-daban. Wasu matsalolin ma ko baka faɗe su ba, don musamman yanzu matsalolin da ake ciki na abinci ne, yadda komai ya hau tsada, matsalolin da ake ciki abinci ne matsala, tun da wasu rashin abincin tun da yana saiwa suna rasa rayuka, su wasu kuma sukan yi abin da bai dace ba, su kake da rashin abincin ne gaskiya.
Na dawo gare ki Malama Fatima.
Mace ce a koyaushe take cikin matsala
Me nasa nace haka? Ita ce uwa, ita ce wacce take kula da abin da ke gudana a cikin gida. Lafiyan cikin gida ya rataya a wuyanta danta, wanda sanin kowa ne cewa yanzu rayuwa ta soya ba yadda aka saba mace tana zaune ne kawai a gida ba, tana fita ta nema. Yaya wannan tsadar rayuwa ta shafi yadda ake gudanar da al'amura a cikin al'umma?
Hakika gaskiya an shiga cikin wani kalubale, wanda kuma kamar yadda kika ce mata su ne gida. Idan misali yanzu a ce namiji ya fita ya je bai samu ba, uwa a gida dole za ki nema ki ba wa yaran ki, saboda babu wanda ba ta da tausayi ma kan ɗanta, har mijin ma za ta nema ta ba ma wayarki, wanda shi ya fita bai samu ba, amma abin ba zai dame shi ba kamar yadda zai dame ta. To a gaskiya mata suna cikin wani ƙalubale. Na farko mazajen mu musamman a arewacin Najeriya ba koyar da mu wata sana'a suke yi ba, karanta muka ce za ka iya yin sana'a. Saboda irin wannan situation ɗin, wasu kuma sai su ga an zo a irin daidai wannan lokacin ba shi an shiga cikin matsala, sai ba su iya neman kuɗi ba, shi ya shiga kasuwa babu ciniki. Kasuwanni za ki bi daga manya har da tun daga mace ma har na ƙasa suna complain, shi wanda yake yin masu sati biyu zai yi ina zuwa kasuwa bai samu naira 1,000 ba, babban kuma ɗan kasuwa bai, saboda babu ciniki a ƙarshe ma daina fita kasuwan yake. To kai kana babban ɗan kasuwa ba sai ka samu ba kafin ka ba yaran shago? To a irin wannan yanayin babu kasuwanci, babu kuɗi, ke mace da kike cikin gida, idan Allah ya sa a ce mijinki ya tsora ki a kan hanyar da ake samu wani abu, shi ne za ku ƙoƙari ku tallafa wa kanku, saboda Allah ba zai taɓa hana ku ba, sai kina nema a nan, shi yana nema a nan gurin. In shi bai samu ba sai Allah zai sa ki samu. To idan ya zama na cewa mutum ɗaya ne yake nema, nan da kuma aka samu sauyin rayuwa kamar irin wannan da muke ciki, sai ki ga abin ya zo ya yi ƙarfi, an sha wahala, wahalar da za a sha ta fi ta da. Yanzu za ki ga mata da yawa sai suke fita su fafutuka, su je su nema abinci domin su zo su ciyar da ‘ya’yansu, wasu kuma dama already ma an mutu ma an bar su da ‘ya’yan ma su suke ɗaukar responsibility yaran. Amma kuma ga wannan yanayin ya zo, yanzu matan da na sani da yawa wanke-wanke da shara suke zuwa su, ba ma a ba su kuɗi ba, don su samu ɗan abincin kawai da za a ba su, su zo su ci su barwa su ba ma ‘ya’yansu.
Malama Aisha, mace ita ce kamar ginshiki na gina al'umma, ita ke ba da tarbiyya a gida, wanda a duk sa'ilin da ita ta fita tarbiyyar ta taɓarɓare, to yana guya a ce al'umma ta gyaru.
Gaskiya ya ayyana duk abin da mace za ta aikata har ya kai ga mayaki, wani ta aikata haramci, ba mu magwanda tsakanin mace da namiji, duk babu baya. Amma in har zai kai ga mace ta aikata, ni ba na ganin cewa har akwai abin da a gwamna ɗin da za ta shiga da har zai ba shi wannan daman da za ta aikata wannan abin. Sanin cewa ita ce foundation, ita ce komai na gida, idan tarbiyyanta ko wani abu na ta samu matsala zai a gaba ɗaya ya samu matsala.
To duk ko da da yunwa ɗin, kina gani akwai mafita ga yunwa da kuma?
Gaskiya ina zama na tayin da ita a ce ta kasance haka, ba sani da me ko addinin mu a musulunci ya faɗa mana ka auri mutum da za ka ringa tunawa tabba kai halaka, in za ka fita ne za ka kawo mata halaka ba haram ba. To ballan gana har ita da kanta ya kai ga ta fita ta samu haram ɗin, kuma ta dafa ta ba a ƴan sunci.
Kina gani kamar bai kamata ba kenan?
Gaskiya ina ganin bai kamata ba, saboda a ɓangaren mace da namiji kowanne akwai hanyoyi da idan babu aiki za su iya ɓallowa su sama wa kansu. Duk da cewa mun tsinci kuma a zamanin da babu yadda, idan har mutum ce zama dole sai ta fita ta nema, za ta iya sallama ko a gida zuwa mutane su taimaka su ba ta, wasu ta faɗa mata yin da take ciki ba ke na ko ta ke nema na abinci ba, amma ko wanke su ba ta ta yi musu ko wanke wanke, za su iya biyan ta da su abincin ne su ciyar da ‘ya’yanta. Da namiji kuma ina ganin cewa ba mafita ba ne a ce yau idan ka rasa aikin ka ko ba ka da aiki ko abin hawa abubuwa sun yi wahala ba ta sun zai zuwa na abu ka fage kwanta a gida. In dai kana da zuciyar nema kuma ka san ka bar zuri'a a gida, kuma ya kamata ka ci da su da halaka.
Mai sauraro gashi mun koro bayani amma lokaci ya ci mana. Sai a kasance da shirin zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin Ilahir ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Fatima Muhammad Bature da Aisha Dallami Ibrahim sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.